يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم منا 19 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1439 wanda ya zo hudu ga watan 6 2018 mun haɗu a wannan masallaci domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci muna fata Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake rabawa na rahama da jinkai da albarka da alkhairi a cikin wannan wata da waɗannan kwanaki guda 10 Allah ya sa muna da rabo a ciki waɗanda Allah yake yanta su da wuta daga wuta Allah ya sa da mu a ciki waɗanda Allah yake ba su aljanna a cikin wannan wata Allah ya sa da mu a ciki waɗanda Allah yake buɗe musu kofofin sama domin a karɓi ayyukansu a gafarta zunubansu a ƙara darajarsu da mutuncinsu da ɗaukakansu Allah ya sa da mu a ciki daren Lailatul Qadri wanda ya muke fuskanta a tsakanin kwanaki masu zuwa Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su yi dace su dace da daren Lailatul Qadri Allah muna roƙonka rahamarka da afwarka da jinƙanka da alkhairinka ka lullube mu da shi wannan abinda za mu tattauna shi ne mata a cikin alƙur'ani mata a cikin alƙur'ani idan an ce mata a cikin alƙur'ani na farko dai kun san menene alƙur'ani idan an ce mata a cikin alƙur'ani da farko je menene alƙur'ani alƙur'ani huwa kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama lafzihi wa ma'anahu almanqulu ilayna tawaturan almaktubu fil masahif min awwal surati al-fatiha ila akhir surati al-fatiha abinda ake kira alƙur'ani wannan littafi ne maganar Allah wanda ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga suratul fatiha zuwa suratul nas yana da surori 114 yana da ayoyi 636 wannan alqur'ani yayi bayani akan abubuwa guda biyu akwai labarai akwai kunce-kunce Allah ba mu labaran wata al'umma da ta gabata wata al'umma da za ta zo waɗannan labarai na Allah duka labarai ne na gaskiya sannan Allah ya magana kunce-kunce na a yi ko a bari ko a yi godiya ko a yi haƙuri ko a tuba waɗannan duk adalci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. To Al-Qur'ani ya gaya mana babban darajar da Allah zai wa mutum shi ne ya yi shi musulmi. Idan Allah yake musulmi ya maka babban daraja. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku masu imani ku ji tsoron Allah, mafi cikar tsoron Allah, kada ku mutu sai kuna musulmi. Sannan wani guri yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wanda ya rike wani abu ba musulunci ba, ba za a karba masa ba, kuma zai tashi cikin tabaku. Wani guri yake cewa inna dina inda Allah al-islam, addini a wajen Allah shine musulunci. Wani guri yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ya ce a yau nake cika muku ni'imata kuma na yadda musulunci ya zama shine addininku. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ɗansa Annabi Yaqub ko jikansa Annabi Yaqub sun yi wasiya ga ƴaƴansu akan su rike musulunci. Wa wasaliha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wannan shine wasiya Annabi Ibrahim, ita ce wasiyar Annabi Yaqub ga ƴaƴansa 12 a cikin su akwai Annabi Yusuf za su rike musulunci da kyau. Sannan Allah ta'ala ya gaya mana ya karkasa mana mata a cikin Al-Qur'ani iri-iri wanda ke nuna ba abin mata a baya ba. A duk wani aiki da za a yi mai kyau haka duk wani aiki da za a yi mara kyau. Allah ta'ala ya gaya mana wata mata da mijinta mutanen kirki waɗanda har Allah ya tashi ya azurta su da ɗa kuma ɗan ma ya zama annabi, shine Annabi Zakariya da matarsa da kuma ɗansa Annabi Yahaya. Duk mutanen kirki ne. Annabi Zakariya ya rasa ɗa, bai haihu da wuri ba, sai da ya tsufa, matarsa ta tsufa, ya tashi yana sallah da daddare, yana rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, Allah ka bani zuriya ta kwarai. Wa Zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni farjan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja. Allah yace da ya tashi yana addu'a, Allah karka bani haka ba tare da ka bani da ba. Allah yace sai na amsa masa da kuma bashi da Yahya da kuma inganta masa matarsa. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Allah yace da dan da matar da kuma uban dukkanin su masu gaggawa ne wajen su samu rahmar Allah da jin kansa. Kunga wannan gida kenan mai albarka. Sannan Allah ya gaya mana kuma gidan da ba shi da albarka shi ne inda aka yi rashin sa'a da matar da mijin duk suka kama faɗa da addini. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Wannan mata da mijinta ɗan uwan Annabi ne, shi mijin ma wan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shi Abu Lahab. Ita kuma Ummu Jamilin ɗan gidan wato Harb ne bin Sakhar. Sakhar bin Harb. Harb kuma in an tafi zai kai zuwa ga Abdushams. Abdushams kuma ɗan Abdumanaf ne. In an bi na saban manzon Allah Abdullahi ne Muhammad ɗan Abdullah, Abdullah ɗan Abdulmuttalib, Abdulmuttalib ɗan Hashim, Hashim ɗan Abdumanaf. Don haka sun fada nasaba ga su ga Annabi suna ganin Annabi ungozu ɗaya da Annabi cikin su ɗaya da Annabi. Amma manzo Allah ya ce la ilaha illallah suka ce musu yadda ba, yace Muhammadur Rasulullah suka ce musu yadda ba. Har ma ya zama da mijin da matan su suka sa manzon Allah a gaba da zagi da cin mutunci da bata suna da mugayen maganganu. Har in ta gamu da manzon Allah bata kiransa Muhammad sai ta kira shi Muzammam. Muzammaman abaina wa dinuhu qalaina wa amruhu abaina. Haka ta dinka yi har Allah ya saukar da tabbat yada abi lahabin wa tabba, wato hannayen Abu Lahab sun taɓe shi ma ya taɓe. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, da dukiyar da ya tara da kuma ƴaƴan da haifa ba za su tsinana masa komai ba. Yasla naran zata lahabin, zai shiga wuta ma abociyar kuruwa da zaɓaɓɓaka. Wa imra'atuhu da matarsa hammalatal hadab, ya ɗaukar ƙiraren wuta. Fi jidha a wuyanta hablun, akwai igiya din magadin ta wuta wacce aka saka ta da kabar wuta wadannan sun sabe saboda ba su yi addini ba nan sai Allah ya gaya mana Fir'auna kuma da matarsa Asiya ita kuma Asiya matar Fir'auna Allah sai mata arziki da musulunci me ya jawo tausayi da ta ji na annabi Musa yana jariri lokacin da aka haifi annabi Musa lokacin Fir'auna yana kashe ƴaƴan mutane wai Isafi ne ya gaya masa cewa a cikin bani Isra'ila za a haifi wani yaro wannan yaro shi zai kawo ƙarshen mulkinka saboda haka sai ya ce to a dinga yanka ƴaƴa maza ana barin mata yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana tsakar wannan sai aka haifi annabi Musa ranar da aka haifi annabi Musa mahaifiyarsa hankalinta ya tashi domin ta san ɗanta kawai shikenan ya tafi lahira amma da yake Allah ya kare annabi Musa tun yana jariri sai Allah ya wa mahaifiyar annabi Musa wahayi Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa sai na yi wa baba annabi Musa wahayi an arzi'ihi ki shayar da ɗanki mana fa idza khifti alayhi in kin ji tsoro fa alqihi fil yammi ki je ki jefa shi a ruwa wala takhafi kaki ji tsoro wala tahzani kaki bakin ciki inna radduhu ilayki zan dawo da shi وجائلوه من المرسلين ذو ثقاي cikin manzannin Allah sai mafi annabi Musa sai ya tsawo mai aikin akwatu sai mata akwati dan karami wanda yaro zai iya shiga na katako ta shimfida masa dan jadduma sa a katifar sa a ciki ta dauko jariri sabuwar haihuwa ta saka shi a cikin akwatin ta zo bakin ruwa yadda Allah ya ce mata alqihi fil yammi jefa akan ruwa ta jefa yaro akan ruwa duk da haka dai zuciyarta bata nutsu ba domin jariri ba mai kula da shi ba mai kallon sa kuma dora shi akan ruwa kaga ɗayan biyu ko kifi ya cinye shi ko ruwa ya cinye shi ko kada ya cinye shi ko ya ja gidan Fir'auna a yanka shi sai ta kira ƴan uwarsa ta kira ya annabi Musa ta ce yaki ku tsiri dinga bin sa a baya dinga bin sa bakin ruwa kina hango akwatin nan ina za shi tun da Allah ya ce mata fa ki kwantar da hankalinki ki nutsu ɗanki ba zai mutu ba zan dawo da shi zan mai da shi manzon Allah amma da yake soyayyar uwa da ɗanta ba za ta iya haƙuri ba sai kirayarsa ta ce dinga bin wannan akwatin kina gani akwati tana tafiya a kan ruwa da annabi Musa a ciki yana jariri akwati na tafiya akwati na tafiya ba sai ta karkace ba ta shiga gidan Fir'auna inda ake yanka mutane akwatin ta shiga nan ita koya annabi Musa ba ta daina ba ta ci gaba da bin akwati matar Fir'auna ta fito ran gadi ta kunsa matar shugaban ƙasa her excellency tana bakin nan sai kawai ta hango akwatu fattaqatahu alu fir'auna yaqulu lahum aduwan wa hazana sai aka tsinto shi aka tsinto akwatu aka kawo mata aka bude akwatu aka ce la jariri ne shike nan sai mutuwa sai la ta qatulu asa an yanfa ana aw natakhidahu walada sai wannan ka aka kashe mishi wannan tunda dai ta kan ruwa yanzu ba ga uwar da ta haife shi ba ba ga uwansa ba ba ga danginsa ba ba ga kabilarsa ba ina so kace an gama madar da ita ce ina son wannan sai ku kashe shi a sa an yanfa ana sai waye amfane mu sai ku gashi ya amfane ta samu sulunta aw na takhisa huwa lada aka dauko jariri aka kawo mata ita ce to yanzu a nemo mana din daga yaro ba ga uwarsa ba a nemo mana cikin mata wacce za ta iya shayar da shi mana saka sanar duk matar da ta san za ta iya shayarwa ta je gidan Mr. President Fir'auna ana gayyatarta za a bada za a ba yaro nono mata suka dinga layi saboda sun san albashi da kudin da za su samu da abubuwan da za a yi musu na gara ɗan uwarsa dai tana tsaye tana kallon ikon Allah aka gayyato mata duk matar da ta zo ta dau annabi Musa in ta sa shi a jikin nono sai furzar in ta zo za ta ba shi nono sai ki karba duk matan nan gaba ɗaya annabi Musa ya karba nonon to sai ƴan uwarsa ɗin nan sai ta ga dama ta samu kenan Allah ya cika alƙawarinsa da yake zai dawo mata da ɗanta Allah ya cika alƙawarinsa da yake zai dawo mata da ɗanta sai ku gashi Allah ya dawo da shi din haramna alaihi al-maradi'a min qabl sai tace hal hadullukum ala ahli baitin yaqulunahu lakum wa hum lahu nasihun bana nuna muku ma abota wani gida ba da za su shayar muku da shi su a gare shi masu nasiha ne sai kuwa aka gayyato mahaifiyar annabi Musa Allahu akbar aka gayyato mahaifiyar annabi Musa tana gida a zaune sai kuwa ta ce sai ga tawaga sai ga gayya sai ga jama'a daga gidan Fir'auna su zo sun ce baiwa Allah yaronmu ne muke so a bashi nono yana gidan Fir'auna, ana gayyataki ki zo ki ga ko zai karɓi nononki. An yi da shi, waccan mata ta bashi nono ya ki karɓa, waccan ta bashi ya ki karɓa, duk mata ba ya ki karɓan nonon su, to ko za ki zo ki gwada a ga ko zai karɓi naki. Shikenan mafiya nan Musa ta ce Allah da iko yake, ashe dai ɗana ba zai fito ba. A gidan Fir'auna ake neman mai shayarwa wanda suka yi fice wajen yanka mutane, yau kuma su ne suke wato neman mai shayarwa sai ta tashi ta tafi. Aka ja ka ɗauko jariri, kuma wani iko na Allah ba su gane ɗanta ba ne. Ba su yi tunanin cewa me ya sa yaron nan ya ƙi karɓar nonon kowa ba sai na wannan matar ita kaɗai. Allah ya toshe musu wannan basirar. Aka ba ta Annabi Musa ta bashi ya kama. Shikenan aka ce to baiwa Allah wannan ɗan da kika gani ɗan gidan Asiya ce Bintu Muzahir, kuma yanzu ke za ki dinga shayar da shi, za a dinga biyan ki albashi. Za a dinga biyan ta albashi, ɗanta ne kuma tana shayar da shi. Kuma Allah da ya ce mata la takhafi wa la tahzani, kake ji tsoro kake baƙin ciki, inna raduhu ilayki, zan dawo miki da ɗanki. Ke gashi Allah ya cika alƙawari ya dawo mata da ɗanta har da albashi. Za ta je ta shayar da shi a biyata. Kuma ba su gane cewa wannan jaririn shi ne dai wanda ake neman nan, wanda aka yi ta ganka jarirai saboda shi. Aka shayar da Annabi Musa, ta gama shayar da shi, ta ba su ɗansu. Inda Allah ya gaya mata kada ji tsoron komai, zai mai da shi annabin Allah. Annabi Musa ya girma a nan, ya tashi a nan, ya yi wayo a nan, har ya kai saurayi, ya kai munzalin mutum. Duka aka zauna, har wani hukunci ya faru, ko wani kes ya faru tsakanin Banu Isra'ila da ɗan Kibɗawa, Annabi Musa ya shiga garin rabawa, ya ture baƙin sannan sai ya mutu. Ya ce to kai ja bakin ka karshi ruwa wanda ya gani. To gobe ma mutumin ya shiga rigima da wani. Annabi Musa ya zo zai raba, ya ce kana so a turida an taɓa tuna ni kamar ƙasarta nafsar Bil'am, ni ma so kake ka kashe ni yadda ka kashe wani jiya. Sai wannan ya ji labari, ya ruga da gudu, ya ce mutumin nan da aka ga ya mutu an rasa wanda ya kashe shi. Ashe wannan yaron da ya girma a gidan Fir'auna shi ne. Sai aka ba da sanarwa a kamo shi. Wani mutum daga cikin masu ƙaunarsa a gidan Fir'auna ya rugo da gudu, ya ga Annabi Musa cewa ana can ana mintu, innal mala'a ya'tamiruna bika yaqtuluka fakhruj inni laka minan nasir, an shirya a kashe ka, maza ka bar garin nan. Annabi Musa bai san inda za shi ba, bai taɓa zuwa ko'ina ba, ya tashi ya bar gari ya fita. Ya je ya faɗa wani gari Madiyana, yana zuwa sai tarar da garin gaba ɗaya ba su da ruwan sha, sai rijiya ƙwaya ɗaya aka dogara da ita. Anan ake ɗiban ruwan noma, anan ake ɗiban ruwan shuka, anan ake ban dabbobi, anan ake ɗiban ruwan sha. Sai je kusa da rijiya ya zauna ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah to gashi na shigo gari, ban san kowa ba, kowa bai san ni ba, ban san gurin wa za ni ba, gidan wa za ni ba, da wa zan mu'amala ba, ban sani ba Allah, amma duk abin da ka saukar min na alkhairi ina buƙatar sa. Sai ga wasu 'yan mata guda biyu a gefe, ku duba annabawa da tausayi. Yadda shi ma aka gina shi akan tausayi, ya hango 'yan mata a gefe da 'yan awakinsu, ana tafiyar musu sun ki shiga. Sai je ce musu kai ma katsur kuma, ku fa me kuke a nan? Allah ta'ala na suke hatta shi jiran ri'a. Suka ce mu ka'idanmu ba ma iya shiga cikin turmutsutsu da maza. Muna nan gefe sai kowa ya gama an watse, sannan mu je mu shayar daga ƙarshe. Kenan kullum sai yamma suke komawa gida, sai an gama turmutsutseniya, an gama turereniya, kowa ya ba dabbobinsa ruwa, an tafi gida, sannan suke tafiya daga baya. Yace to banda yau kun samu mai taimako, bari in je ɗebo muku. Annabi Musa ya je ya kutsa, ya ɗebo ruwan nan ya zo ya zuba dabbobinsu suka sha. Haka kenan za su koma gida da wuri ba yadda suka saba ba. To suna koma gida da wuri, sai babansu ya tambaye su, ya na ga yau kun dawo da wuri? Suka ce wallahi wani mutumin kirki muka gani, da gani ba ko ne. Ya shigo garin nan bai san kowa ba, kuma shi ya taimaka mana ya shayar mana da dabbobinmu. Kai sai ta ce kai baba wato da ƙarfin gaske ne, wato shi ne amana ne. Sai ce wadai da kike kirawo shi. Sai ɗaya ta zo a kunyace, ta zo ta ce ina abi yadda uka yanzu ziyarka ajara ma sai kai talana. Ta ce babanmu ya ce ka zo, zai saka maka, zai biya ka ladar hidimar da kai mana. Annabi Musa ya ce mu je. Suka tafi, suna zuwa sai bawan Allah ya ce kai bako daga ina kake? Annabi Musa ya ce kaji labari na, kaji kissata, kaji abin da ya faru. Ya ce najauta minal qaumiz zalimi, Allah ya tseratar da kai ba abin da zai faru. amma yanzu sai dai ta ce ya abatista ajuru baba a dauke shi aiki inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin dama wanda ake so a dauka aiki ya zamo yana da amana kuma yana da karfi malamai suka ji waɗannan su kofin guda biyu har yau ana so duk wanda za a ba aiki ya zama yana da karfin aikin kuma yana da amana yadda zai aiki tace inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin baba a dauke shi aiki kuma dama wanda ake dauka aiki ya zamo mai karfi mai amana aka ce to ke ya akai kika gane mai karfi ne ya akai kika gane mai amana ne tace wannan rijiya kin ake kokawa mutane da yawa suke taruwa su ego gugan su ego ruwan shi ko shi kadai kije ego ruwan ya bamu kaga wannan ya nuna yana da me yana da karfi tace sannan amanarsa lokacin da naje na kira shi tace min ni ne shi da zai shiga gaba ni ina bin sa a baya dinga masa darashi din da zamu so da baya so ya shiga gaba yana bina a baya su da aka yi ce bari ya shiga gaba ya dinga masa kusance to mi kama mi hagu mi miƙe to mu jaguri kaza shi yana gaba ita tana baya tana nuna masa kuma shi za a ji haka suka yi so sai ya ce inni uridu an anunki haka in ta bin ta ya hataini la an ta ajura ni samaniya hijaj to ni ina so in kora maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu kun ga wacce ta yi maganan cewa a ɗauke shi mai aminci mai amana ba a ce a'a ga wacce ya kamata ka aura a ciki ba ce ba shi zaɓi su ma yaran ya ba su zaɓi ina so in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana guda biyu amma ka da ƙin sai in ka yarda za ka yi min kiwo na shekara takwas ko shekara goma in atmamta asharan famin indika in kai shekara goma kana kiwo wannan shi ne training ɗin da ake wa annabawa a haɗa ka da awaki kafin ka fara mu'amala da mutane wanda ya yi mu'amala da akuya shekara goma da rago da tinkiya sai ya gama koyon haƙuri da mu'amala da mutane kuma annaba su ake zuwa masu laushin zuciya masu taushi masu haƙuri masu juriya masu shanya magana masu shanya faɗa na zo alaka cewa annaba hanci ba zai ce kala ba saboda ya fi kowa haƙuri ya fi kowa juriya a gidan soja ba ne in ka abin da ce abin nan yanzu da aka an ba shi akuya ya shekara goma ya ce tofa in atmamta asharan famin indika wa ma uridu an ashuka alaika ta tajidu ni in sha Allah ila salihina kuma za ka same ni ne mutum ne ni na gari ya ce ya yi bukanta aka ce a'a gaskiya ya faɗa ya ce a ni wato dama ana so za ka auri ya ka auri ɗan mutum na gari auri ya ta gari kuma daga gida na gari wacce kuma aka koya mata tarbiyya da ilimi aka koya mata ɗabi'o'i masu kyau so da haka sai ya ce to zan baka amma dai zaƙin ya yi tsada da yawa kuma shekara takwas ana kiwo ko shekara goma amma nan Musa ya ce duk wanda na ɗauka ko takwas ɗin ko goma wala udwana alai ba a zalunce ni ba so da haka aka yi ƙulla yarjejeniya akan za a ba shi aure amma zai shekara goma don Jibrilu lokacin da ya zo annabi ya tambaye shi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ba mu kissa annabi Musa da shi da wannan dattijo lokacin da ya shiga Madiyana to wai shekara goma annabi Musa ya ɗauka ko shekara takwas ɗin domin alkur'ani bai mana bayanin takwas ɗin ya ɗauka ko goma ba Jibril ya ce ai annabawa ba sa ɗaukar na baya goma ya ɗauka shekara goma ya cir yana jiyo sannan aka ba shi mata aka ce malamai suka ce sosai aka ba shi matar ya ci gaba da kiwon ko ku sai da ya gama kiwon aka ba shi matar sai a tsaya shekara goma yana kallon mata kai auren aka fara yi tukunna sannan aka rubuta wasiƙar yarjejeniya to sai ka shekara goma kana kiwo sannan ne ka gama biyan sadakinta to da malamai suka kafa hujja da wannan cewa za a iya biyan sadaki kuma za a iya aure bashi idan mace tana jin tsoron mamiji zai sake ta in ta tsufa to sai a yi sadakun muqaddam da sadakun mu'akhar sai ta ce to ni sadaki na miliyan goma ha ya yi tsada ta ce a ba ni dubu ɗari yanzu ina bin ka ragowar abin ka bashi miliyan tara da dubu ɗari tara ko shekara ashirin ne ko talatin ne ko hamsin ne ka bani wai aka ce wannan in mace ta yi ma haka ta maka kandagarki ne haka dai ka ce wallahi ban da tana bina miliyan tara da dubu ɗari tara a na sallame ta amma dai yanzu ka sallame ta ta za ta ina kuɗinta ta za ta ina kuɗi ba ta ga sai kai ta kuɗi ita ma ta kuɗi to shi ne suka ce wai ana wannan dabarar yanzu ƙasashen larabawa da yawa da ƙasashen musulmi saboda matsala da ake samu mutum zai auri mace sai kun yaya ta haihu biyar shida bakwai kawai sai ya ga wata yana so kawai sai wata kankar ka ta tafi gida to ina ne gidan kai Allah yake nan da gidanta ta tukhruju hunna min buyutihinna hatta gidanta wala yakhrujna illa an yati da fashi tun bayyana dan mace ba wata barna take ba ko wani laifi take ba me zai sa aka da ita daga gidanta hatta gidanta kun an samu wannan sai ai wannan kan da garkin a daura mutum da wasu abubuwa na alƙaura da wasu sharuɗa da wasu yarjejeniya wanda zai sa ya dinga tunani cewa kada ya gaggawan zartar da abu saboda bai san shi ma ya zai biyo kansa ba to wannan annabi Musa kenan kun ga anan kisa annabi Musa mata wajen guda hudu sun fito na farko babarsa wacce ta yi haƙurin ɗaukar ɗanta ta sa shi a akwatu da kuma tura shi a kan ruwa saboda ta yarda da alƙawarin Allah cewa ta yi imani da Allah sai ce mata la takhafi wa la tahzani inna rajuhu ilayki wa ja'aluhu min al-muslimina kake bakin ciki kake shiga damuwa kake ji tsoro zan dawo miki da ɗanki kuma zan mai da shi manzon Allah kun ga imanin mahaifi annabi Musa ta yarda da maganar Allah ta dauko akwatin ta saka jaririn ta jefa a kan ruwan yadda Allah ya ce kuma Allah ya cika mata alƙawarinta ya dawo mata ɗanta ta shayar da shi annabi kun ga yar annabi Musa wacce ta nuna jarumta aka ce ta bi wannan akwati har cikin gidan Fir'auna saboda umarnin mahaifiyarta sai ta bin akwatin ta ji tsoro cewa gidan nan me zai faru nan shiga ba za su gane ni ina da alaka da yaran nan kuma da hikimar ta da ilimin ta da basirar ta shi ba ake so mata ku yi karatu kalle mata ku dinga ilimi ki dinga karatun addini kina karatun zamani muna buƙatar mata likitoci da yawa muna buƙatar mata ma'aikatan jinya ma'aikatan bangaren haihuwa ɗan gynecologist muna buƙatar mata na je asibitin Aminu Kano City Hospital sai na ga bangaren ƴan gani da suka gaice ni mun tsaya maza ne mafi yawa sace yanzu kuke ganin al'auran matan mutane suka ce to ai ba mata malam ba mata dole mu ne muke karɓa haihuwa mu ne muke operation mu muke duba mata haka muke kallon gaban nasu ba yadda zamu saboda mata ba sa karatu kun ga abin takeici ne kita kina ta shiri ta biki ilimi ba ilimi kuma yana ƙara miki daraja da kima da daukaka kace kin yi degree a kaza ko kin yi NCE a kaza ko HND a kaza ko kin zama degree ki bi ko uku amma mafi yawa ita idan mata suka dauko suka fara karatu sai su fara shiriri ta sai abin ya wasu dole zaka ga canza mata wani department din saboda yake department din yana da wahala malam wani professor yake ga mu yace dole sai dai hakuri sai uban yayi hakuri sai yar ta yi hakuri sai mai mijinta ma in ta yi aure yayi hakuri saboda yace a wannan department din namu har sai yadda haihuwa ake dan mace ta samu ta jarabawa sai dan mijin ki bai fahimce ki ba ko iyayen ki bai fahimce ki ba ko ke bai fahimce kanki ba za ki iya karatu ba ko muna buƙatar malamai a makarantun primary da secondary ya zama duk mata ne suka fi yawa domin su suka iya tarbiyyar yaro su suka san matsalar yaro su suka saba hakuri da yaro yanzu ai wani haka aka yi kawai cewa matarsa ta tafi gida to akwai yaro ɗan shekara biyu akwai ɗan shekara hudu akwai jariri sai ta aje su sai ta tafiya suka dinga kuka koyar ta yadda zai tattara babban riga tattara wando ya ɗauki wannan sai wannan ya tsallara fitsari ya ɗauki wancan sai wancan tsala da kuka ai wancan sai wancan ya saki kashi sai sallama makota da Allah ya taimaka mu a taimaka mun zan mutu yara su kashe aka ce ina uwarsu ita ta fita aka ce ba za ka dada ita waɗannan ya'yan kai yanzu ya za ka iya da wannan ita ce kaɗai za a yi mata fitsari a yi mata kaki a yi mata tumbuki a yi mata kuka ta kuka ta goya ta ba da nono ta tafi layin asibiti uwa fa ba ƙaramin daraja gare ta ba duk wanda ya girmama uwarsa zai gama da duniya lafiya to da ka kuka haka ta yi haƙuri ma biya annabi Musa da wannan raɗaɗin amma ta ɗauka ta miƙa kuma Allah ya dawo mata da abin da ga ya ƙosa abin da ta yi sannan ku duba matar Fir'auna ita irin girmanta da matsayinta da matar wace ce ita amma ta nuna tana son wannan yaron kuma Allah ya amsa mata buƙatar ta ya ba ta yaron a matsayin marƙiya kuma ta zama ta shiga musulunci har tana cewa rabbi binili indaka baitan fil janna rabbi binili indaka baitan fil janna kace Allah ni abin da nake so ka gina mun katafaren gida a cikin aljanna kuma da kanka ba ka sa a gina min ba kai zaka gina min Allah ta fara gida aljanna najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmin zalim haka ce yana cikin matan da Allah ya wa daraja wanda a cikin mata sai dai 99 ko 97 amma su sun kai 100% akwai Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salatu wa salam akwai Asiya bintu mazahir matar fir'auna akwai na Khadija Allah kara wa na Khadija yarda sai da Allah ya aiko yace wa malaika Jibril in ka je ka ce ina gaishe da Khadija Allah fa yanzu ko gwamnan garin ku ne yace a gaishe ki Allah ki ni din sai ake gwamnan yanzu na yace a gaishe ni amma Allah yace a gaishe da Khadija sannan an gaishe ta ai mata bushara tana da katafaren gida a cikin GRA na aljanna kama aljanna akwai lodan suci akwai haidan suci akwai gurin da ba hayaniya duk aljanna ba su jawa ba to nan aka sa Nana Khadija kuma aka ce a gina shi da lu'ulu'i da zabarjadi da yakuti za a gina gida ba za a sa kasa ko suminti ko yashi ko dutse ko katako a'a zabarjadi da yakuti da lu'ulu'u da kuma gwal shine tubali da kasar da za a gina da suminti da fenti saboda gidan takama ne Nana Khadija kenan tana ciki sai Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita Fatima ita ce Allah ya jarabce ta da duk ɗan uwanta suka rasu mahaifiyarta ta rasu mahaifinta ya rasu ya zama ita kaɗai ta rage a duniya a cikin gidan saboda wannan juriyar da haƙuri ya tai manzon Allah saura kaɗan ya rasu ya ce a kira min yata aka kira ta ta zo sai ya zauna da ita kusa da shi sai ya ce matso ta matso sai ya mata raɗa a kunne ta riga ta yi haka tana kuka sai kyaki ta matso sai sake mata raɗa a kunne sai aka ta tuntsire da dariya sai ana na sha tana gefe sai ya kike wai ya na ga baban ki ya miki raɗa sai ya ɗauki yi kuka sai kin yi dariya ke ya ga miki kike kuka sai ya miki kike dariya sai wannan ni da baba na dai babu ruwan ki ga yana so ki dai sai ya faɗa a fili tun da kike ga yamar raɗa wani sako ne ni da shi shikenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ba a dade ba manzon Allah yayi wafati sai nana Aisha dai ta tashi ta tafi gidan Fatima take ke sai bakin ta mun abin nan tace to yanzu zan iya gaya miki dama ban gaya miki bane saboda abin ke faruwa tace baba na ya mun rada yace mun da yi hakuri saura kin zai koma ga Allah ni kadai zai bari a duniya duk ƴaƴansa nana Zainab nana Ruqayya nana Ummu Kulthum Ibrahim Mu'azzam Habib al-Tahir al-Qasim duka ƴan uwanta ta rasu mahaifiyarta Khadija ta rasu ga mahaifinta manzon Allah ya rasu yace to shi da yace min amma in na koma ga Allah ki yi hakuri haƙi irin abin nan da mata suke yi su ta ihu suna wayo Allah baba mun shiga uku mun lalace kun shiga hudu kun shiga biyar kun shiga shida har zuwa 19 da kuma wannan kan ma akai uku ko ɗaya ma ka akai je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin suki ta da hankali kan ki ta da hankali yi addu'a yace to wannan ne ta da hankali na ne kuka sai yace mun to zo kuma mu ci wata matsala na roki Allah cewa an shiga aljanna ai taron nada a rauni gidan aljanna yayi da ke za a nada zaka an shiga aljanna duk wacce ta ba Allah da manzon sa za ta je wajen wannan taron wacce ke sha'awa ta je taron nada sai ji an yi aiki do sai an mutu sai an yi aiki to mai so sai imani da Allah ya bi manzon Allah ya dinga kula da abin da musulunci ya ce ai ko to shine za a ba ta kambun sarauta a gidan aljanna za a nada ta shi sa aka ce sayyidatu nisa'il alamin ita ce sarauniyar gidan aljanna na Nana Fatima saboda wannan musifar da aka dora mata na rabuwa da kowa nata sai Allah ya musanya mata da gidan aljanna kuma ya bata wannan juriya da hakuri haka ai Nana Ummu Salama tai ai Nana Ummu Salama mijinta aka ji masa rauni yazo ya jinya ya rasu suna zaman lafiya ga ƴaƴansu guda uku ga Salama ga Umar ga Zainab mijin ya rasu ta tsora hannu aka ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ne mijina mun zauna lafiya ba fada ba duka ba zagi ba sanki ba kora kama mace tana san irin wannan mijin da ba duka ba zagi ba saki ba kora ha ba mai kuma ba ruwa ko yawa ba sa son da ruwa kuma ta ba sa son kankamo sun fi son da sakin hannu to mijin ta haka yake kuma gashi ya rasu yace ko manzon Allah ya ce duk wanda musifa ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha duk mutumin da musifa ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni Allah ka bani lada fi musibati a wannan jaraba da ta same ni dan ki ya rasu haifin ki ya rasu mijin ki ya rasu dan uwan ki ya rasu da kula da ki ya rasu kake ce kin shiga hukuncin lalace kin yi wa ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha kace nayi wannan addu'a nazo na ci gaba da riko da marayuna har na gama ta kaba ta wata huɗu da kwana goma sai ta kama sana'ar jima din an cire fatar rago za ka kai gidansa ta jika a cikin bagaruwa da ruwa ta tana jefewa tana sana'ar jima tana ci da yayanta sai ga dan sako ana kiransa Hafizuddin Abi Bansa'ata yanzu yace manzon Allah ya turo ni yace yana son ki tace a hakan ni ta tsofa ga yaya tace aji ya san da su kije ga annabi yace tace wai ta tsohuwa ce kuma tace wai tana da yaya kuma ta ce wai tana da zafin kishi ta ɗauka matsala da ta'atu na fasa a wannan huku ai matsala ce ya annabi ya ce a gaya mata shekarun da take cewa ai ba ta fiye da su ba sannan ya'yan zan riƙe su fiye da yadda babansu da ya haife su zai riƙe riƙon manzon Allah riƙon babanka wani yafi ya ce kuma tsabar kishin nata da ya yi yawa zan roƙi Allah ya tsamu ya sako da shi amma ba a so a rasa kishi ba a so dai ya wuce ba a so kuma ya yi no ba a so kuma ya yi over an fi so ya zama tsammaki in ba kishi ba rayuwa mijinki ba a kishin ba a kishin sa ai matsala ne amma kishin ya yawa shi ne kuma zai ta kawo zargi da bibiyar waya bibiyar takarda bibiyar jaka bibiyar kaza shi ma yana bibiyar ki kina bibiyar sa yana leƙen ki ta taga tsakanin taga kina leƙen sa sanan kaga kowa bai da kowa ba kenan don rayuwa ta zama haka ai a zama cikin jahimi kowa ba ya ji ta zama da kowa kowa yana sargin kowa amma kishi in ya zama wani level mai iyaka kuma ya zama irin wanda Allah yake so to sai ya sa kowa ya daga kishin kowa yana taimaka masa yadda zai inganta rayuwarsa yadda zai zama na ƙware a cikin rayuwa sai manzo Allah ya ce ta amince manzo Allah ya aure ta yace ta taso da ƴaƴan nata gaba ɗaya ta tare a gidan waɗannan ƴaƴan da Salama da Umar da Zainab manzo Allah ya rike su suka zama manyan malamai ita kuma ta zama ita ce ta biyu bayan Nana Aisha a ilimi ta rawaito hadisi 378 daga manzon Allah da ka kuma su neman ilimi in dai ba su samu ɗakin Nana Aisha ba gurin da suke zuwa Nana Aisha ce kawai ta fi da yawan hadisai ita ta rawaito hadisi 2210 yana da Ummu Salama shi ce ta kun ga abinda wata Fir'auna ta yi bajinta ce da alkhairi sannan da Allah ya tashi hada annabi Musa sai hada shi da mata yana shiga garin kun ga mahaifiyarsa ta haife shi ya rabu da ita ƴan uwarsa ta biyo shi matar Fir'auna ta rike shi wannan ta haife shi wannan ta rene shi wannan ta rike shi sannan kuma da ya sake shiga wani gari kuma sai ya sake haduwa da mata a cikin matan guda biyu kuma Allah ya zaba masa mata kuma ya hada ta da mahaifinsa mutumin kirki wanda ya rike shi shekara 10 yana masa kiwo haka annabi Musa kun ga mata guda kusan 5 sun fito ga babarsa ga yarsa ga kuma matar Fir'auna ga waɗannan mata guda biyu ya taimaka ya ba su wato ruwa a cikin abinan da shayar da dabbobinsu kun ga wannan usulubul qur'ani ya nuna mana duka matan nan guda biyar sun yi amfani kuma kowanne annabi Musa ya ci moriyarsu kuma kowanne daga cikinsu sun ba da gudunmawa wajen gina rayuwa annabi Musa daga wacce ta haife shi da wacce ta bi shi yana cin akwatu da wacce ta tsince shi ta rene shi da wacce ta shayar da shi mahaifiyarsa da wannan matan da ya haɗu da su a ciki suka ba babansu shaida cewa mutumin kirki ne kuma uban ya yarda cewa zai ba shi auren yarsa duk da bai san shi ba amma haɗuwarsa ya ga mutumin kirki ne kuma wannan ya haɗa shi da gidan annabta wasu malaman ma suna cewa wai ko tunda an ce Madiyana ko wannan dattijan annabi Shu'aibu ne amma Shaykhul Islam ya ce ai annabi Shu'aibu ya wuce da shekaru cewa kuma zai yi a ce shi ne kuma shi mutanensa ma halaka su aka yi ina kuma sai dai sunan garin ne kawai ya zo ɗaya amma ba annabi Shu'aibu mutanen sa ba kawai hudu suke ba Allah ya musu azaba kaga ba su bane kenan to wannan wato ta bangaren waɗannan mata kenan da suka fito a cikin alqur'ani da kuma irin gudunmuwa da suka bayar sannan Allah ya gaya mana mata guda biyu daya mai sarauta yace Nana Bilqis da kuma waccan matan wani sarki da ake kiransa Zulaika waɗannan kafin zuwan musulunci suka zo su ma Allah ya bada kissansu wannan a cikin suratu Yusuf wannan a cikin suratu Naml haka nan Allah ta'ala ya ba mu kissan Nana Maryam wanda yar Imrana dalilin ma da yasa aka sawa suratu Imrana family wato Ali Imran saboda ita Maryam ce da mahaifiyarta mahaifinta ya rasu kakanta ya rasu ya babbabarta ko babanta ya rasu ya babbabarta da ciki ita kuma babarta da yake matan da tun da yana ciki take fara masa addu'a Allah ya sa ya zama nagari tun yana ciki tace rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim wallahi wannan dan da yake ciki na ka sa shi ya zama muharraran sai ma'ana muharraran ya zama intacce ya zama jajirtacce ya zama nagartacce ya zama mutumin kirki tun dan yana ciki ya kamata kina da ciki ku fara addu'a Allah kabana da nagari rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama din addu'a Allah ya baki da nagari ya baki da mai amfani ko ya mai amfani to haka sai ya zama wannan ya zame mata wato da ta tashi ta dauka namiji za ta haifa falan ma wada'ta qalat rabbi inni wada'tuha unsa tace to Allah ni na dauka da namiji zaka bani ita shi yaje yana hidima wa addini ko kuma sai ka bani mace walaysa zakar kal unta ka kuma mace ba kamar namiji take ba yace wa inni sammaitu ha maryam na sa mata suna maryam wa inni uzuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya da tayi addu'a tunda mace ce dole sai an samu mai kula da ita sai Allah ta'ala yace sai na amsa addu'arta ta sa mata suna Maryam ta nemi Allah ya tsare ta da zuriyarta daga shedan manzo Allah yace duk matar da ta haihu sai shedan ya zo ya zunguri cikin kanta daga nan rigima ta fara amma banda Nana Maryam saboda tun tana jaririya mahaifiyarta ta mata addu'a yanzu ake so kina da jariri ki dinga karanta masa wa'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma ko haddace u'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma wannan addu'a idan ana yin ta wato danki zai zama Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa guda uku da shaytanu da idan bayu da kuma ƙwari masu cizo su sa mutum gaske waɗannan uku manzon Allah yace yana karantawa Hassan da Hussein wannan addu'a yace Annabi Ibrahim ma ita yake karantawa Annabi Isma'ila da Annabi Ishaq yace ni ma nake karantawa jikoki na wannan addu'a tana nan a cikin sunan Muslim addu'a da ake domin nema wa jarirai sai kuma zaki kwanta bacci ki riƙe hannunki haka ki tofa qul huwallahu da falaq ila nas ki shafa wa jarirai bayan kin gama shafa jikin ki ki shafa danki ko yanki ko yayanki yace fa tarbiya aiki ne mai wahala sai an dole ake samu abu mai amfani ko gonarka ce in baka dage kai noma sosai ba amfani ka ba zai zama mai kyau ba haka nan danka in baka tsaya a kansa wajen tarbiya ba ba za ka samu irin dan da ake bukata jajirtacce nagartacce kafaffe mai amfani ba sai an tsaya an yi aiki sosai ake samun nagartar yaro idan ka tana bangaren sai a tsaya a yi addu'a da irin wannan sannan Allah ya ba mu isar wasu matan ma da suka zamo sun ba da gudunmawa kamar Nana Aisha da Nana Hafsa duk ba ku faɗe su kai tsaye ba amma cikin suratul tahrim an yi ishara zuwa gare su Nana Hafsa ce da Umar ce kuma matan manzon Allah mijinta an kashe shi a yaƙin Uhud bayan ta gama idda sai sayyidina Umar ya ce bari in samu miki miji ya kaina dama idan an yarda da uba mutumin kirki da za a iya bashi dama ya zaɓo wa ɗansa miji an san ba zai kusan zuciyarsa amma idan uba ya zama ɗan duniya to ba zai zaɓo wa ɗansa miji na gari ba sai dai zaɓo mata inda zai ɗan karɓi wani abu ya fita a cikinsa har ya zama kamar ciniki aka ya zama ya mai da kan kamar yar bibirin ke irin wannan uban da shari'a take shiga taka masa burki amma idan uba na kirki ne sai da Umar da ya tashi sai tafi gidan sayyidina Usman saboda ya san sayyidina Usman mutumin kirki ne sai je yace ya ta hafsa ta gama ta kaba in kana son aure to ku je ka ganta ku daidaita in tana son ka kana son ta na baka sayyidina Usman yace to ba ni kwana biyu in yi nazari bayan kwana biyu da yake wallahi yanzu dai ba da bukatar yin aure so da yana auren ƴan manzon Allah baya so ya hada ta da wata zuwa samu matsala sai yace to yanzu dai ba zan aure ba na gode Allah saka da alheri sai je samu sayyidina Abubakar yace to Abubakar Hafsa ta ta gama ta kaba ina so ka je ka ganta ta ganka in ta maka kamar tana son ka tana son ta shikenan sai shiru yace yana so ba yace baya so ba yace to ba yace a'a ba kai suka raba haka kuma kwana ɗaya biyu uku yace makala ba wannan abu ya ba wa sayyidina Umar haushi ba kanna ka ce nagode kuka ce a'a ba na bukata kuka za amma ka shiru sai shi shirin da yayi a lokacin manzon Allah ya kirawo shi yana neman shawara suna tattaunawa yace ni ko ina son aure yar sayyidina Umar ya kike gani Hafsa din nan da ta gaba ta kaba manzon Allah ya ce son aure suna shawara da manzon Allah da sayyidina Abubakar to kuma su a tsakan shawaran ne fa shi kuma sayyidina Umar ya zo ya kawo masa maganar ta shi kuma baya so ya ce eh saboda kai ya hada neman aure da manzon Allah baya so ya ce a'a ko manzon Allah zai fasa manzon Allah ya fasa kun yi ashe wata ran kaga mutum ya yi shiru to ko shirin akwai fasara kun yace eh kun yace eh mai kenan ya yadda yana so kun yi tarayya da ba a wajen neman aure da manzon Allah ta kun yace a'a kuma ya zama manzon Allah yace kai ni ka fasa ma auren yarinyar nan shi kuma dama yana so kun ga riga kuma ya ce a'a ba dama babban mutum irin sai da gaba kuma ya ce eh su ɗaya ɗinsu da a'a su suna mahimmanta in dai suka ce maka a'a to sun yi nazari sun ga a'a ce ta alheri in sun ce maka eh to sun yi nazari sun ga eh din ce ta zama alheri ba za su ce a'a su dawo su ce eh su ce eh su dawo su ce a'a ba irin su da kan yanzu ba ne za ka ga sirki yana ta wani talawali zuwa ne ya ce min sai da ya gama haɗa kayan sa kam ya haɗa laifansa ya haɗa kayan mun gani muna so ya tura iyayensa aka ji aka gama magana komai aka gana da uba aka kai kayan mun gani muna so da kuɗin wane ne aka gama addu'a kaga ba sai ya gama shirye-shirye ba sai ya je dama akwai ƴan katanga ɗan fara ɗan gine-gine yana ɗan gyara ɗan gidansa sai wani kuma mai arziki ya hango yarinyar yana zuwa da wani zai fara ruwan kuɗi masu marasa kai cewa ba ta take yanzu aka yi sa'a mulki ba za ka samu mutum na gari tunda ana gari wato saboda ya zo da kuɗi marasa kari sai zama na gari za ka ci to ziya za a yi an wancan alkawari uba ne ce to ziya zo ce kuma da mutanen banza ce ne mutanen banza muka zo mutanen banza a ina a ji a ce masa an fasa yarinya wani take duba shi ba uba ne ce to ni ba zan iya ba ni ba mutumin banza ba ne mu karɓi kayan mutum kawai dan wani ya zo yana ta miki ruwan kuɗi yana zuwa yana fakin da jirgin mota kofa gidanki sai ki ce wancan yarinya take so aka yi masa alkawari ka fasa ba ya ce shi ba zai fasa ita ko uwar ta dinga zuga yarinyar kun san uwa da kullun suna tare to ta dinga zuge ta sun yarinyar ba ta zuwa daga baya in yi sallama sai ta ji zuwa in yi waya sai ta ki dauka ita lafiya ita ita gaskiya ta canza ra'ayinta mata yi don sai aka bar ɓangare biyu da uban da shi wancan ɓangaren su daban da uwar da ita ɓangaren su daban shi uban ga wanda yake so ita uwar ga wanda yake so shi kuma uban yake tun da ya yi wancan alkawari da shi za a yi ita kuma uwar take tun da ga wanda nake so kuma yarinya shi take so da shi za a yi shi ne aka tarkato aka taho gurin yace ke kwa kike so sai ta nuna nabil nabil ta ke ta tsakanin ki da Allah wannan na farkon kafin ya kawo ka ta ce eh shi nake so da amma daga baya na fasa wanda ta rage dalilin fasawar da ba mutumin kirki bane da kika yarda daga baya ta bayyana ko ko lalacewa yayin bayan kin nuna shi a matsayin mutumin kirki da ke ita ba ko sai amma dai gaskiya ta fasa ko za a mata dole na kira wannan zai mutu wannan da kike so ta ce eh ba wanda yace to ko ba ni zan daura auren ba ni kuma tsani ne da daura aure mato ba zan daura kuma tace ga malamai nan da yawa aka ji da aka linga abin nan kun ga irin wannan ai ba daidai bane ko ba da tijen ta kan su mata wani kuma wannan din wata kila da take so yake santa ake gaba shi da halin sosai daga baki Allah ya masa halin wannan da ake ganin kuma an zo ya zo kuma shi ma ya saba wa Allah nace kai ka san hadisi da manzon Allah da yake kada ɗayan ku ya nemi aure akan neman auren ɗan uwansa ba idan an kusa daidaitawa karka shiga ka san da wannan ba ka saba Allah kuma wannan har gaba yake hadawa gaba yake hadawa duk waɗannan da tijantaka da hali na ƙwarai shine zai sa ai wannan don haka sai bayan manzon Allah ya auri Hafsa sai suka haɗu da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar yace yanzu zan baka hanzari da shirin da kaga nayi abin da kaga nayi shiru kaji kaji yadda muke da manzon Allah ko bai kamata in gaya maka tattaunawa tsakanin mu da shi ba tun da sirrin sa kuma ya nuna min yana son ka gani ba zan shigo in ce ina son ta ba sannan mai yiwuwa ya fata ka gani kuma sai in shiga to kaji dalilin uzurin da yasa kaga na maka shiru a cikin kala shi ne dalil da yasa manzo Allah ya auri Hafsa a matsayinta na zawara ta taɓa yin aure mijinta ya rasu amma babu ya yi a tsakanin su to sannan ita kuma Nana Aisha lokacin da Khadija ta rasu manzo Allah ya zauna da Khadija tsawon shekara 25 daga shi sai ita bai ƙara aure ba bai komai ba shekara 25 sai da ta rasu bayan ta rasu sai zama gidan manzo Allah ba kowa kuma ga yara shi wata mata Usta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran ta Khawlatu bintul Hakim wata ce ya Rasulullah naga gidanka ba mata amma ni na maka nazarin mata guda biyu in ka yadda in musu magana ɗaya bazawara ce ɗaya budurwa ce ita bazawarar ita ce Saudat bintu Zam'at mijinta sunansa Sakaran bin Am ya musulunta Allah ya masa rasuwa yanzu a cikin danginta an saka an kafa mata kafan zuka ita kaɗai ce musulma din da ta duba ba musulmi tana wahalar da ita don ka aure ta ka faranta mata rai ka rabo ta kuma da waccan matsalar sannan ta biyun kuma ƴar abokinka ce Sayyidina Abubakar yake ga ku ƙara hada zumunta yadda kuke shakudin nan ka hada zumunta ka aure ta sai manzo Allah ya ce to na wakilta kike je ki musu magana kije ke ce wakiliyata ta zo gidan Sayyidina Abubakar ta tarar da matar Sayyidina Abubakar Ummu Ruman kuma ruma ita ce mahaifiyar Nana Aisha da kuma Abdulrahman ya biyu ta haifa Sayyidina Abubakar ita ce mata ta zo miki da wata bishara da wani alheri ita ce me ita ce mun magana da Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana son zai aure ki kuma ya ce ma a mafarki an nuna masa ita a jikin wani zane haka da aka yi a jikin wani yanki na alhariri ya ga kamar hoton ya taɓa ganin ta ba amma Allah ya ɗauko surar ta ya nuna masa kuma da ya zo a ruwan Bukhari sannan ta wuce gidan Sauda ta ci ce gaya Sauda ita ma ga abin da ya faru manzon Allah zai aure ta to shi ne aka ɗaura auren guda biyu ita wannan shekarunta ya yi yawa wajen shekara ta 50 lokacin ita kuma wannan shekarunta ya yi kaɗan ta wuce shekara 6-7 kuma ka sai zama wannan ba za ta tare ba bata tare ba ita Nana Aisha sai da aka koma Madina haka sai zama ana sabani tsakanin malamai wa aka wace ce mata Annabi ta biyu a lissafi Sauda ko Aisha idan Aisha aka fara daurawa to Sauda ta riga ta tarewa idan kuma Sauda aka fara daurawa ta riga daura aurenta kuma ta riga tarewa akan Nana Aisha ma'ana in an tashi lissafi kace Khadija to mata Allah ta biyu ce Aisha za ka ce ko Sauda sada lokaci guda ka nemi auren su kuma lokaci guda ka daura amma ba a san wacce ce a farko ba wacce aka fara daura ko Aisha inda dai an yadda an yi ittifaki a wajen malaman tarihi Sauda ta riga na Aisha tarewa ita bata tare ba sai da aka koma Madina to wannan kun ga ya nuna mana yadda wato mata suke da to ita na Aisha take amfani da wannan dama kamar primary dinta da secondary dinta a gidan Annabi sai wannan yasa ta samu ilimi mai yawa ita bata taba haihuwa ba ko so daya a rayuwarta amma fa ta tara dimbin ilimi ilimin tafsirin qur'ani ilimin hadisi ilimin fiqh ilimin fannoni daban-daban ana Aisha idan ma manya-manyan malamai da suke Madina wanda suka biyo baya mafi yawa almajiranta ne wanda ake kira su fahabu saba mafi yawan almajiranta ne wani ma irin su abin Ibn Sirin shi babu sama wato shi kan sama an rike shi ita ta rike shi ba da ita da nana Ummu Salama kun ga wannan ya nuna mata suna da gudunmawa yadda Qur'ani ya buɗe kofa da za ku bayar da aka a gurguje gudunmawar da mata za ku bayar a musulunci gudunmawa ce guda biyar kowace ta rubuta ta rike gudunmawar da za ku bayar a musulunci gudunmawa ce guda biyar gudunmawa ta farko ki nemi ilimi dan baki da ilimi gudunmawar ki kaɗan ce kuma wanda ba shi da ilimi shi kansa matsala ne akan kansa ba zai ceto wani kun ga wajibi ki je ai karatu kuma alhamdulillah yanzu ina ga mata sun fara daukan karatu da muhimmanci domin na je wata makaranta an gaice ni a Kano an yi sauraron Qur'ani mutum 50 ne da biyar suka haddace Qur'ani a makarantar amma 30 mata ne sannan gasar da aka yi ta alƙur'ani shekarar da ta wuce a Katsina wacce ta ɗauki zakaran gwaji ta ɓangaren mata wata 'yan Maiduguri ce ita ta zo na ɗaya a duk Najeriya ta karatu izo 60 ba ta yi gyara ko ɗaya ba kun ga ashe akwai aiki amma fa duk mutum da kaga ta haddace Qur'ani izo 60 ta to ba a yi wasa ba a gidansu ba a yi wasa ba don aya 6000 da 236 a cikin haddace su da ka hakin zo kin tsaya malaman duniya suna miki tambaya wancan ya wurgo miki aya ki cafe ci gaba da karatu wancan ya wurgo miki aya ki cafe ga masu kalkale da kalkala suna jin ki a sai hakin muke an baki sai ake kika zo na ɗaya ai ba karamin bugu a kai ba kun ga wannan ya nuna mana mata sun fara zafira sannan a jami'an Bayero wannan shekarar da ta wuce cikin waɗanda aka ba professor akwai mata da yawa ce wanda suka kai matsayin a ce professor ce akwai mata da yawa kuma wannan abin farin ciki ne a ce ana samun professors mata masu ilimi dole fa amma wa fi zalika falyatanafasul mutanabiq ba fa za a zama ba in ana nan ana WhatsApp Facebook wane ne da kawancan shiga kawaye zauren kawaye akwai wata sunanta Inzo Kanwar Shedan ta bude gurur sunanta Kanwar Shedan ta bude gurur tana neman members mata suna ta shiga har gurur na farko ya cika ta yi sakan gurur na Shedan cewa mata su dinga shigowa waɗanda suke sha'awar shedanci ta ce tana gayyatar zaurawa da 'yan mata da matan aure ko za ta dinga ba su shawara yadda za su inganta rayuwarsu kuma su zama shedanu ko wani yaro da 'yan hizba suka gan shi yana harhaɗa layi sai harhaɗa layi sai shiga da aka zo da shi muka tambaye shi sai ce ai wani gurup wata ta buɗe a cikin gurupin akwai admin akwai secret akwai public akwai secret a cikin gurupin wanda mata 150 ne ta ɗauka su saƙonnin da ake tura musu ba mai gani sai su ana tura video ana tura audio ana tura hotuna ana tura rubutu kawai cikin wayanki za ki gani sannan akwai kuma ɗan admin waɗanda su ga su na masu gudanarwa su kuma su ma akwai nasu kaso-kaso rubuce-rubucen da suke yi sannan akwai kuma public abinda za su iya yi kowa ya gani a ƙarƙashin wannan group ta shirya wani biki duk ba a sani ba ba aka siyar da kayan da za a shiga bikin da su cewa duk wacce za ta zo daga rigar nano sai pants kuma ta faɗi kalar pants ɗin da rigar nonon kuma ita take siyarwa mata suka yi ta siye ba a sani ba ta shirya da mai hotel ɗin kowace za ta zo da hijabinta da niqabinta da hijabinta amma an ta zo bakin gate akwai wani ɗaki da za ta shiga sai kawai ta cire sai ta shiga iya gurin daga wannan halittar ta shi wannan yaron shi ya tona asiri kuma ta gayyaci mata daga garuruwa sai kawai matar ta ce ma za su buwa Kano kakana ba ya da lafiya ashe kawai shedan ce daga yake ta to dole wannan wayar ki daina yin kawa a cikin waya wata shedani ya ce akwai wanda aka nuna mana wasu matan arewa sun kuka ga irin batsar da suke irin fitsarar da suke irin rashin mutuncin da suke yi su da ma ka'ida ma ba ma a sa rigar nono za a shiga gurufu sai kin yi hoton iya nonon ki kin tura a gurufun tukuna sai su ce to kin cancanci a mai da ke nan ba yanzu za a mai da ke cikin shedanu haka ce kun ga wannan sheke hana ku karatu sheke hana ku zama mutanen kirki ki zuba qur'ani izu 60 a waya ki zuba karatuttuka da laccoci da wa'azuzzuka da abubuwa masu amfani wayannan tana taimaka mata wajen assignment wajen start wajen bincike tana da amfani amma a wani bangaren kuma akwai shar da yawa da kin ga guru ki cewa ke ma kin shiga ciki kin yi like kin yi wane ne kin yi wane ne to shi kenan kin zama shedani da haka ya kamata a kiyaye amfani da waya sannan duk kawar da ko a jami'a ko a secondary school musamman makarantun kwana duk ga kawa tana yawan rungumar tana taɓa miki mama tana miki shit to wallahi ɗan lafiyar ce ake kuskure ki kawa da ita suna nan su kuma a cikin mata suna nan suna tafi suna faroce mata suna ɗora su mun kirga makarantun da muke da su na secondary na boarding duk sai da muka zagaya su muka yi musu lecture a kan wannan saboda mun samu wani alert daga cikin wata waya cewa waɗannan matan sun bazu suna nan suna tuttura bidiyo kila bidiyo hunci bidiyo na 'yan mata suna lesbian a ƙasashen turai sai a tuttura miki a cikin group ɗin akwai mace take cewa ma ai ba ki da buƙatar yin aure yanzu ba ki da buƙatar yin aure saboda miji ya sace ki ya ɓata miki lokaci ya ɓata miki rai ko ki shigo group ɗin mu kawai waɗannan shedanin sai kun yi hankali kada wata ta zo ta ce ta zama miki kawa da rana tsaka sannan sun fi haɗuwa a gidan hoto masu zuwa ɗaukar hoto a nan suke da wajen cin abinci da gidan biki ko ta tana zuwa shiga tana zagaya ki ta baya ah kawa leba ne Mustafa to daga nan sai a fara miki supply kuma na kodin da banalin saboda a cikin hankalinki ba za ki wani abun ba daga nan sai kiga wani biki fa da muka ga ana yi kojin da banalin aka dora a kan tebur yadda ake dora Coca-Cola da Fanta da Mirinda da ruwan sanyi da Swan sai ga kojin da banalin wata za ta sha kwalba biyar wata ta sha kwalba shida wata ta sha kwalba goma ta bugu kawai ta rashin mutunci to ku nisanci shaye-shaye ku nisanci ɗan shaye-shaye ku nisanci mata irin waɗannan duk wata ƙawa da za ki ga ba za ta taimaka miki wajen bin Allah ba ba za ta ce mu je wa'azi ko mu tafi makaranta ba ko an ba mu akame mu tsaya mu yi ba to ki hankali da ita za ta ɓata miki rayuwa kuma sharrin wannan abin mafi yawa ɗan da suke shiga ba sa iya fita domin abu ne a ɓoye ba ka iya ake ba yanzu wani a Kaduna yake gaya min ya yi aure wata shida da yin auren shikenan sai ya mantuwa a gidansa sai ya dawo gidan sai ya zo ya tarar da matar tasa da ƙawarta a kwance a kan gaba irin da ya sa ya kore ta kenan a shekara wata ce tun a makaranta suke wannan iskancin kuma da suka yi aure ma ba a rabu ba shi da suke binta gida ita ma ta bi ta gida kuma kan ga waɗanda alƙali ya musu bula da ɗaure su shekara biyu biyun nan inda aka yi ta tura kilis ɗin su wanda ɗaya ce mata aure ɗaya wata shekara su biyar ɗaya mace ɗaya miji wannan abin sai kun yi takatsantsan tsan da shi kuma ta fa darajar ku shine mutuncin darajar ku shine ilimin ku darajar ku shine tarbiyyar ku ba ki da tarbiyya ba ki da mutunci ba ki da ilimi to fa ya kazan gidan ku da ke kusan bambancin su ne ɗan ne haka ilimi na biyu tarbiyya dole a rike tarbiyya mai kyau da halaye masu kyau da ɗabi'o'i masu kyau wannan abin yana ba mace daraja don manzo Allah ya ce Allah ya baka mace ta gari ko ya kamar raba duniya biyu ne baka rabi duniya mata'u wa khairu mata'iha almar'atu salihah in duniya jin dadi ne amma tsaya ɗaya jiya fi duniyar shine a baka mace ta kwarai almar'atu salihah kike mai tarbiya da ladabi da biyayya na uku lalle ya zama mata kun koyi sana'a. Yanzu wani zamani muka zo tattalin arzikin hannun maza baya idan su rike iyalin su gaba daya. Dole sai mace ta shigo da mijinta ya shigo an taru an rike gida. In ba kya komai sai ya gaji. Dan albashi ne wani sai wata uku ma albashin da ya fito. Ko kuma albashin ba zai ishe shi ba sai da ke da yaya. To dole mace ta koyi wata sana'a da aikin yi. Kuma matan Annabi ai dai kama duka Annabi suna sana'a. Zainab bintu Jahash sai sana'arta. Wa za ta gaya min sana'ar Zainab bintu Jahash? Allahu akbar. Yawwa. Menene? Banji ba. Haq, Allahu akbar. Allah miki albarka. Faqa take. Tsara maka Allah ba kujiba sai wani ne. Faqa ta faɗi daidai. Aisha tace din mata a cikin matan Annabi ba wacce nake kishi da ita irin Zainab. Tace ko ba wacce nake kauna irin Zainab. Ita ce ana kiranta ummu masakin. Uwar marayu, uwar talakawa. Tace gidanta kullun cike yake. Idan ta zo sai ta rubuta sunan masu bukata, ke me bukatar ki? Wallahi ni mijina ne ban da yaya sai ta rubuta kefa. Tace ce to yanzu mai saka ta an kai kasuwa an ce ki zo ki karɓi kuɗi. Tana saka su mutum ci su ne ne abubuwan da ake sakawa ita ce ki jira in abu ya samu ki zo ki karɓa ba ta aje kuɗi sai maka jama'a kawai take game da Nana Aisha ta shahara da menene ake cewa ita ta shahara da ilimi ita kuma ta shahara da sana'a da taimako kun ga wannan ya nuna mana sannan me sana'ar Nana Khadija ha kasuwanci dalilin haduwarsu ma da manzon Allah ta ina su kaɗu ta kasuwanci da kun ga a ce mace ya kamata a ce tana yin wani sana'a ne ɗinki ne wane ne yanzu kullum ana ta empowerment ana ta koya mata sana'o'i da kun ga ya kamata a ce ki koyi sana'a domin sana'a za ta taimaka miki a rayuwa sannan na hudu mace ta zama tana yawan addu'o'i da azkar addu'a da azkar shi zai kare ki daga zuwa gidan bokaye idan mace tana addu'a tana azkar ba ta da buƙatar boka ko dan bugun ƙasa amma shi yasa wani yake ta wallahi malam kun kashe mana kasuwa wani boka ne da yake kun kashe mana kasuwa ya mata layi suke yanzu kai ku tara su kuma talatta kun ga musu cewa ba kyau amma da mace da ta ci ciwon kai gidan boka kishiya gidan boka tallakan miji gidan boka neman farin jini gidan boka neman sana'a ta ina yin waina ina so ta kasuwa gidan boka amma yanzu kun ba su hisimin musulun kun je su rinka addu'a kun zan suna addu'a mu kuma kasuwar mu ta faɗi to azkar ku samu littafin addu'a min alkitabu was sunna kun samu littafin azkar wannan littafi yana da muhimmanci kuma ni da malam Ahmad Suleiman mun karanta shi a cikin TV abin nan za a faɗi Umar dan ɗin social media zai faɗi in group din ko ce take bukata sai ta bashi za a zai faɗi lambar yanzu za mu karanta ko ta shiga sai sallama za a tura mata waɗannan azkar littafin gaba ɗaya muka fassara shi malam Ahmad Suleiman na Kano yana karantawa ni kuma ina fassarawa to za a iya tura muku ga Umar nan ɗin social media wanda suke da bukata sai su zai faɗi lambarsa sai su rike in aka rike za a tattura muku wannan azkar cike da littafin addu'a min alkitabu was sunna matar shugaban ƙasa ta ɗauki nauyi an buga amma adadin da aka buga bai isa ba shi yasa ba a samu da yawa ba amma akwai kwafi guda goma da zan ba wa liman wanda za a ga waɗanda ya kamata a ba to idan an tashi sai a yi kwafi a yi kwafin tidin liman in ya so sai a babba waɗanda za su ci gaba da yin kwafi akwai ƙwaya goma na zo da shi a Hajji Aisha matar shugaban ƙasa Allah ta kama ta da jeri bayan ta ji tidin ta bugo mana waya cewa tana so za ta ɗauki nauyi a buga a raba a cikin Ramadan haɗe da littafin da kuma tidin gaba ɗaya a cikin ƴan kwance na haka aka taka to muna fata za a kula da azkar za a kula da wannan sannan kuma na biyar na ƙarshe ki koyi rayuwa kafin ki aure ki koyi girki ki koyi tsafta ki koyi kwalliya ki koyi iya magana ki koyi ladabi mafi yawa mata yanzu da ake aurar da su ko tuwo bisiya yanzu wani da ya baki sai da ya ji kunya yake tuwo za a yi masa malan da aka wani kwaba shi yadda ka tamba te fate kuma aka zuba masa miya malan ya haɗe ƙasa ita miyar sai ruwan ya sama a cinye ƙasa yake haka tace dan ya tsara ku tsarki ku jirgi kula kan sai ba ku da shawo masa tuwo sai ya sa dan ya tsaya ya haka ya ruwan ya haɗu da tsakin sannan wai sannan za a ci awa ma da ba a kware ba wanda suka iya tuwon dawa miyar kuka miyar kwakwaki miyar taushe miyar gaushi miyar kaza kan ne ba abin da kuka iya sai iya dafa indomi kullum mai gida indomi saboda haka ya kamata a ce ku gina kanku da tarbiyya gina kanku da sanin mu'amala na zamantakewa muna fatan Allah ta'ala ya mana albarka baki daya Allah ya yantar da mu daga wuta baki daya Allah ya ba mu aljanna baki daya Allah ya mana muwafaka da samun daren lailatul qadri kun ga yanzu goma nan na karshe yanzu ya ƙara kokari in kina istighfari ki ƙara in kina karatun qur'ani ki ƙara in kina qiyamul layl ki ƙara in kina addu'a ki ƙara in kina salatin annabi ki ƙara saboda a wannan kwanaki goma ake dacewa da daren da in Allah ya karɓi ibadar a ciki ya fi shekara 83 da wata shi ne alfi shaharin wata dubu saraka wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun wasu na cewa ai malam mu gashi lokacin ya zo muna jinin al'ada istighfari ana istighfari ana salati ana hailala ana subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ba sai kin yi sallah ba waɗannan ma sun kishe ki ko ki ta addu'a na Aisha allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ga da Aisha mai wayo ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai idan na dace da rayuwar ta kadar mai zaro fa mana in watan ya zo min ko ranar ta zo min a cikin al'ada ya zan yi sai annabi ya ba ta addu'a zikire ki sai allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ita wurdin wannan allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shine addu'a da ake so a kai a kwana 10 nan dan Allah ya sa wannan addu'a ta zama karbafiya zaka samu rayuwa mai kyau zaka samu mutuwa mai kyau zaka samu makoma mai kyau muna fata Allah ya ba mu dacewa duk da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada idan muka yi kure Allah ya yafe mana Allah muna roƙon sa duk masu buƙata ta alheri anan Allah ya biya mu duk masu neman kariya Allah ya kare su wanda suke da miji Allah ya zaunar da su lafiya wanda ba su aure ba Allah ya ba su miji nagari waɗanda suke karatu Allah ya ba su nasara a cikin karatu wanda suke ilimi sun gama sakandare za su tafi jami'a wanda suke jami'a wanda suke kowa Allah ya ba shi nasara a karatu Allah ya ba shi nasara a rayuwarsa wanda yake da wani ciwo ko wata larura ko wani rashin lafiya Allah ya ba shi warkewa wanda iyayensa suke da rai Allah ya zaunar da su lafiya tare wanda sauransu kuma Allah ya yafe musu wanda suke da ƴaƴa Allah ya sa ƴaƴansu su zama masu albarka wanda suke da kaddararrun ƴaƴa Allah ya shirya musu wannan ƙasa tamu Allah ya ba ta zaman lafiya Allah ya ba mu tsaro ya inganta mana tsaro sojojinmu da suke ta kokarin aikin tsaro a wannan ƙasa Allah ya kare mana su ya ba su ƙarfin gwiwa ya kuma ƙara gyara tattalin arzikin ƙasar mu baki ɗaya. Assalamu alaikum.